Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alad da kuma niya haka kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kamata tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da raka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa an yaye daliban farko a makarantar koyon tukin jiragen sama na yaki a Najeriya sai kuma Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba daga nan mu kawo muku labarun da suka dauki hankulan jaridun Ghana sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yayi hasashen akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nuclear. Trump ya ce director hukumar leƙen asiri ta CIA Mike Pompeo ya ce sun fahimci juna tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata gadawar da suka yi ta sirri a Pyongyang. Sai dai yayi gargadin cewa idan bai samu yadda yake so a tattaunawar sa da shugaba Kim ba a shirye yake ya janye kawai Prime Minister Japan Shinzo Abe da yake ziyarar Trump a gidansa a jihar Florida yayi ba wa shugaban a shekaran jiya talata akan amincewar sa ya gana da Kim a wani taron koli yace wannan mataki ne na karfin hali bayan an shafe shekaru 16 da aka da samun raguwar malaria a Ainun cutar ta sake kunno kai a duniya kuma masana sun yi kashidi cewa sai an ƙara kaimi wurin daukar matakin dakile cutar in ba haka ba nasarori da aka samu a baya za su je a banza wakilin muryan Amurka Henry Redwell shine ya aika da wannan rahoto daga taron koli a birnin London inda aka kira wakilai da suke halartar taron su karfafa bada tallafi ga shirye-shiryen yaki da malaria a duniya A shekara ta 2016 al'amarin ya canja. An bada rahoton cewa sama da mutane miliyan 200.16 suka kamu da zazzabin cizon sauro a kasashe 90. An samu ƙarin mutane miliyan 5 akan shekara ta 2015. Hamshakin attajirin nan Bill Gates wanda ya taimaka ainihin wajen yaki da zazzabin cizon sauro ya faɗa wa mahalartan taron kolin cewa Idan wato ba a kirkiro da sabbin hanyoyi ko dabaru ba za a sake komawa baya idan bamu ci gaba da ƙara kaimi kamar yadda muke yi a yau ba malaria za ta dawo kuma za ta kashe kananan yara sama da miliyan guda a shekara saboda magungunan cutar da maganin sauro ba su iya kashe sauron kuma da ƙwayar cutar An yi kiyasin cewa malaria tana yi wa tattalin arzikin nahiyar Afirka illa ta dala biliyan 12 duk shekara kuma tana laƙume kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin harkokin kiwon lafiya a kowace ƙasa a cikin nahiyar kananan yara da mata masu juna biyu ne suke cutar tafi addabansu ko kuma take musu illa sosai Gwamnatin kasar Cuba ta ce mataimakin shugaban kasa na farko Miguel Díaz-Canel shi kadai ne dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi matakin da ya tabbatar da zai zama shugaban kasar ta kwaminisanci na farko da ba shi da nasaba da iyalan Castro da suka kwashe kusan shekaru 60 suna mulkin kasar gabatar da mataimakin shugaban kasar za ta buƙaci amincewar majalisar kasar wacce take da tarihin amincewa da duk waɗanda aka gabatar mata da su mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce sauya mulkin kasar al'amari ne da gwamnatin Trump ke nuna damuwa akai saboda ba a gudanar da shi bisa tsarin demokradiyya ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Zimbabwe ta cima wata babban nasara bayan mulkin Mugabe a jiya Laraba inda ta yi bikin ranar samun yancin kai na farko ba tare da tsohon shugaban kasar ba a cewar rahoton wakilin muryar Amurka Sebastian Mofo daga birnin Harare. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya shiga ofishi ne a cikin watan Nuwamban bara, biyo bayan murabus da dadaddin shugaban kasar wanda ya kwaci ya karban ma kasar yancin kai a cikin wani matsin lamba da sojojin kasar suka masa. A jawabinsa na jiya Laraba, shugaban kasar ya yi alkawarin yin wasu sauye-sauye da za su janyo 'yan kasar waje masu zuba jari su dawo kasar. Zimbabwe tana shirin tunkarin wani muhimmin zaɓe a faɗin kasar a can cikin wannan shekara. Mnangagwa ya kuma yi wani sauyi a cikin tsarin mulkin Mugabe, inda ya gayyaci masu sa ido daga ƙasashen yammacin duniya su zo su kula da zaɓen. Shugaban ya kira a jiya Laraba cewa a yi amfani da tattaunawar siyasa wurin warware rashin fahimta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu buɗe rahoton da ya yi ɗaliban makarantar tukin jiragen sama na yaƙi da aka yi a Najeriya. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Our brothers from Liberia who have come to grace this occasion, you are all indeed highly welcome.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da ke marabtar tawagar kasar Liberia lokacin bikin yaye wasu mayakan jiragen yaki na rundunonin sojin saman Najeriya da Liberia. Yace wannan karni na 21 ana fama da tashin hankali da galibi neman iko irin na siyasa ke janyo shi, kuma koda baya ga haka ta'addanci da tsigiranci su ma na ci gaba da samun gindin zama tun bayan yakin cacar baki a duniya. Rundunar sojin saman Najeriya na ci gaba da taka rawa a ciki da wajen Najeriya. A yanzu tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro, muna can muna rugurguza 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Da yake mai da jawabi, ministan tsaron Liberia Major General Daniel Zankai ya tuno irin rawar da Najeriya ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar sa.
During the heart of our civil war from the 1990s,
lokacin yakin basasa a ƙasar mu, na tuno irin sadaukarwa da Najeriya ta yi mana. Ni kaina na amfana daga kwamandojin sojin Najeriya lokacin da nake rike da babban hafsan hafsoshin sojojin Liberia. Muna godiya saboda tallafin da aka yi mana. A yau bayan shekaru 15 da janyewar dakarun sa da zaman lafiya a Liberia, mu ma yanzu mun aike da sojojinmu zuwa kasar Mali don shiga tsakani.
From the international peacekeeping team that we have our troops in Mali today.
Captain Abdul Karim Nuhu shine shugaban makarantar koyar da tukin jiragen sama ta kasa da kasa dake Ilorin, da waɗannan sojoji suka kammala karatu a cikin ta.
A kallan da ga maka mu ne makaranta guda ko ta gwamnati ko ta private a duk Africa wacce take da sojojin kasar suna training wani irin training koyarwa ko suna neman wani ilimi na da tukin jirgi a waje guda. Kuma mu ne makaranta ta farko a Africa muke da tukin jirgin mai sauka angulu da kuma mai taci da fukeshi. Ai abin alfahari ne ga Najeriya ga kuma mu.
Wannan dai shine karo na farko da rundunar sojin saman Liberia ta samu matuƙa jiragen yaƙi da Najeriya ta horar da su. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama sa adawa sai gore zo so shawa cikin dawa filin daga mamman sani kar ka je fagen daga ina soja kamanni kar ku mai da ni mata. Kama sa adawa sai gore zo so shawa cikin dawa filin daga.
To a gaida Hassan Mai na kaina, kuma kafin mu ci gaba ga wannan faifai da ke bisa injiyan su a shakata da shi.
Ina wutar kai iko mai mai da soka jinjiri, ina kira
To a gaida baban gida na gidan masu joji garin Kwantagora. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin nakasa ba kasawa ba idan ba manta ba shirin nakasa ba kasawa ba shiri ne da yake kawo muku mutane daban-daban da suka tsallake abubuwa daban-daban a cikin rayuwa musamman mutanen da suke da bukata ta musamman a jikin su shin yaya muke kallon su yaya al'umma suke kallon su yaya su kansu suke kallon kansu wannan ce ta sa muke kawo muku mutane daban-daban to yanzu haka ma muna tare da wata baiwar Allah da muka zakulo daga kanan dabo a Najeriya assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke magana a cikin shirin namu
sunana Aisha Muhammad Adam
wace ce Aisha takeici
Aisha yarinya ce a Kano me san daukar hotuna
me yasa kike san daukar hotuna da video
ina da manufara har ina da camera da komai da manufara su digital camera din mu fashion
ina eh abin da kike sha'awa wace irin bukata ta musamman ce a jikinki wanda ya sa muka ce bari mu nemo ki saboda mu tattauna da ke mu ji wani irin kalubale ne a rayuwa game da haka
aka haife ni an haife ni da wanda sun tuna abun ba amma dai irin hannuna da ban yake da na sauran mutane ya dan tsaya ya dan long ashe kada so ba street bane sai kuma kafafuwa na ma ina tatta gaban kafafa haka ba kaman dai sauran mutane
to da aka haife ki kaman misali wurin iyayenki yaya iyayenki suka karbi zuwan ki wurin su duniya
in kaman fara azu da sun yi nan bambanci ba ka kuma ba suna mun yi da wannan wannan yayin wannan ba ko saboda Allah ya da halice ni zan yi wannan wannan abubuwa ba zan yi wannan suka dai to sun da zai ya kaman kowa dai kaman dai last
ba ku nawa ne a gidan ku nawa ne yaran
mu 12
ku 12 wurin baban ku eh to ke ta nawa ce a cikin su
a nake lafiya
ta nawa ta shida
Oh,
ta karshe?
Karshe.
Eh, ke ta yar auta kenan. To to ko shi sa naga a lambar mota da kike kika hawo naga an rubuta baby.
Ina ga.
Ke san na tsokane ki da shi naga kin ce ga baby ta zo to haka na gani a jikin lambar ki. To Aisha, akwai wani abu ɗaya da yake burge ni da ke wanda ya sa nace yau sai na nemo ki a cikin wannan shirin. Mutane da yawa koda ba su da wata bukata ko na kasa a jikin su abinda suke kallo shine confidence suke rasawa wato kwarin gwiwa kansu da kansu su ba kansu kwarin gwiwa Aisha ban taba ganin kin boye ga yanda Allah ya halice ki ba zan ganki a hotuna kowace mace yanda za ta kwalliya ta positive karkace nan ta karkace can ta zubulo baki ta hoto haka ke ma zaki abinki daidai da ita but ki taba yarda da cewa sun fiki wani abu ba shin menene yasa har kika zama cewa kina iya wannan abun gashi kun ba haushiya ke ba Kano ce ta ina kika samu wannan kwarin gwiwar
yadda aka yi mun a gida ne yadda ba nuna mun ina da wani matsala ba yadda aka irin tun ina da ramba na iya tuka mota tun ina shekara 14 ni na sani in dai na girma a wani gida ne ba family ina ba kafin ba su bani in hawo mota ba
ba za a bar ki ba ko kin girma
haka yake
bare kina yar karama
yawa to ba yawa sai ina da ramba haka koya mun komai dai ina ana bari na yin shi kaman noma ba wani bambanci da ake nuna mun gaskiya shine
kenan maganan karatu fa na san kin yi karatu daidai gurgudu saboda na san kina cikin wanda a cikin mutanen da za a ce sun yi karatu za a ce ga wayannan suna da bukata ta musamman amma masu ilimi ne sai an saki a ciki na tabbatar me ya faru da karatun ki zaki dan ba mu labarin me ya faru ya akai da makarantar ki ina kika yi karatu ina kika tsaya
okay kin da primary ko kuma fara secondary
eh primary da dan secondary da jami'ar a takaice
okay to primary school my accreditation international school a Kano eh ko kuma Kaduna sai na fara secondary school a Gordon Makaro ni Hampoi college sai kuma na zo na shiga
oh Hampoi college
international school
sai SNS
international school na zama nan gurin kuma sai na shiga Kaduna polytechnic sai na fara study mass communication saboda shine passion ina shine
abin da kike da sha'awa tun daga idan kina ta dauka hoto
kana son yin video sai tambayoyin mutane yawa sai sai kana ce bari in study ne shi shine yanzu nake studying.
Eh, to yanzu okay, yanzu kan mascom din kike yi ko kin gama?
Ah, yanzu na koma media and public relations.
Eh.
Shine ke study yanzu anan Kano, da na dawo Kano shine fara study, so babu mascom inda makarantar yake a Kano college.
Eh, polytechnic na Kano eh.
Ina media and public relations.
Eh, dai harkar jarida ce dai. da harkar sadarwa tsakanin al'umma. To bayan wannan akwai kalubale a rayuwa. Bayan gida da aka kika ce an taimaka miki da wurin girma da sauran ƴan uwanki ba tare da an nuna miki bambanci ba. Da kika fito al'umma, akwai wani abu da kika ci karo da shi wanda kila zaki iya tunawa mai kyau ko mara kyau?
Tun dai primary school ka san taure ni daban nake, yadda Allah ya halicce ni. So mutane ba su saba da ni ba. Dai kuma first few months ne, dole da za a dinga irin kallo na irin nisa hannun ta haka, nisa ufa ta haka. To duk wannan dai na samu. Amma dai saboda yadda nake irin ina dariya, ina son mutane haka. Bayan duk wannan sai kuma su zama abokanai na kawaye na haka. Duk da inda na je kowane makaranta yanzu ya wuce dan kallo-kallo.
Eh, daga farko.
Kuma daga baya dai za su saba da ni.
Kina da wasa dariya, yana daga cikin abin da kike yi kila ke nasara a zukatan mutane ko yaya?
Eh, gaskiya ina da wasa dariya da mutane.
Eh, a kawayenki su waye za ki iya cewa kila mafi kusa da ke wanda za ki ce kila kun girma wanda kuka yi primary da su ne, koko wanda kuka yi secondary, koko wanda kuka haɗa a jami'a, a cikinsu wani rukunin kawaye ne kika fi hulɗa da su ko kuke tare har yanzu?
Yan primary school ɗina akwai wata, ba dai su da wasu kamar su ɗaya ko biyu haka dai na san ina hulɗa da su sosai har yanzu. Sai kuma ɗaya daga secondary school. Yanzu muna tare, muna magana, komai yana zuwa daidai.
Eh, na ga akwai lokacin da inda na fara sanin ki shine a Liberty Radio. Shin kin yi miye a wurin aiki ne ko ko ya aka kika je wurin? Dan na ga lokacin har kina yin wasu abubuwa a gidan rediyo.
Da na gama secondary school, kafin in shiga Kano poly, irin wannan jiran da ake in ka gama jam din ka sauran su. Shine kawai saboda su na irin su mascom abubuwan nan, shine kawai sai na je radio station din. Na je na tambaye su ko za su iya fara koya min abubuwan da nake irin su radio ɗin da su ne ɗin. Fara su ya koya min shi kafin in fara zuwa makaranta, kafin duk wannan shi ne da ya ce suka tunan. Sa ce dai ba taɓa ba wa ƴar secondary school ba, kuma ba taɓa zuwa ta tambaya ba. Amma sun da na nuna interest, kuma na nuna ina son abin nan da gaske, to za su ba ni. Sai suka fara koya min.
To sai ga shi kuma lokacin kin buge da kina yin wasu 'yan shirye-shirye haka da ba a rasa ba. Gwamnati a Najeriya tana kallon mutane ko kuma ana ta fama da ita game da irin asa doka da za ta zama ta kare 'yanci da mutuncin mutane masu bukata ta musamman a jikinsu. Musamman kamar yanzu kin ga a Turai, in ka zo ka duk wanda ya san Turai zai gaya maka cewa musamman yanzu a nan Amurka, dokokinsu suna da ƙarfi sosai akan mutane masu nakasa. Akwai za ki ga wanda ma suke rike kamar karnuka suna musu jagora ɗan kare haka. Da sauransu ba a barin kare a jirgin ƙasa ko a motar haya, amma za a iya cewa to dole ne in service dog ne irin karen da yake kula da wani mutum mai bukata ta musamman, dole sai an bashi ya shiga motar nan ko jirgin ƙasa, dole ne ba ma wai zaɓi ba ne. Shin ya kike ganin gwamnati take kallon nakasassu ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi?
Gaskiya a Najeriya ni ban ga ana irin taimakon disabled people ba, yadda ake wa waɗannan, yadda ake a ƙasan waje. Gaskiya ba mu. So kawai za ka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair kenan, in mutum zai
shiga makaranta ko wace kujerar shi ta tabi.
Yawa, to ya za su shiga da su sun fara wani wahala.
Har asibiti ma za ki ga ba inda za su wuce yanda ya kamata su bi.
Eh, babu gurin hawa.
Duka a wannan mako a nan za mu ja burki a cikin shirin. Sai kuma yan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu sake dawowa da ci gaba ko kuma ƙarshen wannan tattaunawa da muka faro da Aisha, mace ce da take da bukata ta musamman kuma matashiya wadda a yanzu haka tana karatu a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano, wato Kano State Polytechnic. Amma kuma bata tsaya nan ba, tana abubuwan da ya shafi sa abubuwa a yanar gizo, tana aiki da abubuwan da suka shafi rediyo da talabijin da ɗaukar hoto. Wannan tsagagwara yarinya ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman mata sun yi koyi da ita ce. Domin kuwa bata yi ƙasa a guya ba, duk da cewa an haife ta da nakasa a jikinta, ta hannayenta da ƙafafuwanta dukkansu a lankwashe suke, wanda kuma in tana tafiya ne da kan saman yatsinta na gaba. Wannan wani abu ne da zai zama ishara ga 'yan baya na cewa nakasa ba kasawa ba. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama na.
Kwa gaida Usman Ahmed Kabara, yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Yau za mu so mu sharhin jaridun ne da jaridar Gandiyar Times, wacce babban labarin ta shine kasar Ghana ce wuri da tafi dacewa wa zuba jari. Jaridar ta ce shugaban kasar Ghana Nanadu Dankwa Akufo Addo ya faɗa wa masu zuba jari da shugabannin kasuwanci daga kasar Ingila cewar Ghana ce wuri da tafi dacewa a nahiyar Afirka ta Yamma da ma Afirka baki ɗaya domin zuba jari da gudanar da harkoki. Game da abin da shugaban ya ce, kasar Ghana ai dausayi ce ta zaman lafiya, tsaro da kuma walwala, kuma kasar da ta duku faka'in da na'i akan sharaɗa na demokaradiyya da tabbatar da lissafi da kuma adalci gabaki ɗaya. A shafi na 15 na jaridar ta Ghanaian Times, wannan labarin ne. Gwamnati ta kafa kwamitin da za ta kokara ta kawar da irin barna da ake samu a hanyoyin mota. Jaridar ta ce a dalilin ƙara abukuwan hatsira akan hanyoyin mota, shugaban Nanadu Dankwa Akufo Addo ya kafa kwamitin mutum biyu wadda ta hada da ministan cikin gida, sufuri da kuma hanyoyi domin inganta wani shirin da zai taimaka kawar da wannan mugun alƙaba'i. Shugaban bayan ya amshi rahoton wannan kwamiti, ya bayar da amincewarsa na gabatar da duk matakan da suka dace a fagage guda uku da sun ka hada da ilmantarwa, ƙarfafa dokoki da kuma aikin injiniya. Ghana ƙasa ce da ta zama lafiya da walwala, in ji shugaban ƙasa Akufo Addo ya faɗa wa masu zuba jari a kasar Ingila Daily Satellite. Shugaban kasa ya amince da shirin kama aiki ya tinkari matsalar hatsarin motoci. The Herald an sami ministotin Akufo Addo cikin badakalar allowance kudin haya yayin da suke cikin gidaje mallakar gwamnati. The Chronicle sojoji sun yi kushi da ƴan shari'a game da yadda suke sako-sako da masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya. Daily Guide hukumar nan ta binciken miyagun ayyuka CID ta tuhumci mambobin majalisar dokoki kuma tsaffin ministoci uku game da badakallar karban albashi sau biyu a wata. Daily Graphic babban jaridan kasar Ghana. Kasar Ghana wuri ne da ta dace da zuba jari. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kada Ridwan Muktar Abbas, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum DOE Hausa, sunana Yunus Tanko daga Bani'in Baka dake jihar Niger. To da farko ra'ayina zai yiwa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari fatan alkhairi wannan ziyara da yake kasashen Turai. Da fatan Allah ya sa wannan ziyara da yake yi ya zame wa Najeriya alkhairi, kuma gayyatarsa da an ka yi a kasar Amerika, ubangijin Allah ya sa duk abin da za su tattauna ya zama mana abu ne da za a sa Najeriya ta ci gaba. Da fatan Allah ubangijin sa ya ziyara lafiya ya dawo gida Najeriya lafiya. Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Kadura Diga, ina kira waya daga karamar Kumawar jihar Bauchi Najeriya. Ina son yi amfani da wannan dama shekara 2019 da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka yana tsayawa takarar zaɓe mulki mai zuwa. Muna addu'ar Allah ubangiji akan shekara 2019 kafin nan lokacin za a shirya cin hancin da rashawa cece kushe da yake faruwa a Najeriya.
Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jineta Yola anguwa Masikare. Zan ba da ra'ayina kamar haka, wanda yake kushe General Muhammadu Buhari, to ni ina faɗa muku ɗan ɗan Boko Haram ne. In dai mutumin da gaskiya yake
ba zai kushe General Muhammadu Buhari ba yanda ya rike kasar nan kuma yanda karfi lokacin kasar nan yanda yake ko ina ya girgiza kasar nan ba inda bai girgiza ba lokacin da karfi mulki a hannu wanda suka wuce kuma yanzu a tsaya ana kushe don mene
assalamu alaikum biyo ya sa mai magana tani mai na gidajen gari shi ina tambaya ne shi a majalisa shi sola saraki ya yi karin doka ne a Najeriya a tambayar shugabannin Najeriya shi sola saraki ya yi karin doka ne a Najeriya da shike kowa ga kafar gazar da yayi na ana ta ina da magana kotu shi na da wasa iya kafar gazar da yake sannan ga shi yan ayin da wani wanda ya dan abin ga kadan sai ya ce yau ya yi dakatar da shi 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 ya yi karin doka ne da ba a dakatar da shi ai yana da laifuka.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga gudanar da zaben shugaban kasa da sauran zaɓuɓɓukan kasar da wuri wanda ya ce a yi su ranar 24 ga watan Yunin wannan shekara. An shirya gudanar da zaɓuɓɓuka ne a cikin watan Nuwamban shekarar 2019, amma Erdogan ya ce ƙalubalolin da kasar ke fuskantar su ne suka yi dalilin gudanar da zaɓen da wuri. Erdogan ya ce Turkiya ta fada cikin rudanin siyasa tun bayan zaɓen raba gardama da ƙasar ta yi a cikin shekarar da ta gabata.
To madalla yanzu kuma nan mun kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makere da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Darus Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku wani lahiya mu kuma mu kwana lafiya.